programme en rediffusion sur VOA.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmati Garba ne tare da Tafilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 4 ga watan Janairu. A babin rahotanni za a ji cewa a jamhuriyar Niger an yi wani taron haɗin gwiwa na ƙungiyoyin matasa da jami'an tsaro kan yadda za a kawar da hankulan matasa daga tsauraran ra'ayi da miyagun halaye.
Na harko dai an tattauna ne bisa ga wace rawa matasa suke taka domin yaki da ta'addanci da kuma yaki da tabarbarewa tarbiya da kuma yaki da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi.
Za kuma aji ci gaban hirar abokin aiki mu Sarfilu Hashim Gumal da Malam Nasiru Zaharuddin, tsohon shugaban kungiyar ƴan jaridar Najeriya NUJ, kan siyasar Najeriya da dai sauransu.
Siyasar Najeriya a gaskiya a halin yanzu akwai ƴan matsaloli. Matsalolin da za a iya gyara su, kuma an ɗauko hanyoyin gyaran, amma
za a ji wannan a nan gaba. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da rahoto na musamman wannan karan kan saukar karatu. Muna kuma tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Sarfilu Hashim Gumal da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Wasu gungun masu ra'ayin mazanje a cikin sabbin zaɓaɓɓun 'yan majalisar dokokin Amurka sun sake yin fatali da yunkurin Kevin McCarthy na zama sabon shugaban majalisar, a ci gaba da nuna amincewarsu da cewa bai isa ga masu ra'ayin mazanje ba. McCarthy, dan majalisa da ya yi shekaru 16 daga jihar California kuma shugaban jam'iyyar Republican a zaman majalisar da ya ƙare jiya Talata, ya daɗe yana neman zama kakakin majalisar. Sai dai ya rasa da ƙuri'u uku a ranar Talata a yunkurin da ya na samun rinjaye da ƙuri'u 218 a majalisar mai wakilai 435, kuma ya sake yin rashin sa'a a yau ɗin nan ma Laraba. A ranar Talata ya gaza kawo kujeru da ƙuri'u 16, kuma yau ɗin ma ya samu sakamako iri ɗaya. An fara guda wato halin yanzu haka an fara gudanar da shirin sake zaɓe zagaye na biyar. Har zuwa ranar Talata, shekaru 100 kenan da jam'iyyar Republican ko Democrat, babu wanda ya yi haka. Wasu rokoki guda biyu sun aukawa dakarun haɗin gwiwa arewa maso gabashin ƙasar Siriya a yau Laraba, a cewar babban kwamandan sojojin Amurka. Kwana guda bayan Iran da Iraki suka yi bikin cika shekaru 3 da mutuwar shugaban dakarun Quds na Iran, wato Qasem Soleimani a Bagadaza. Harin bai haifar da rauni ko lahani ga sansanin ba, rundunar dakarun haɗin gwiwa CENTCOM ta faɗa. Kakakin rundunar Laftanar Kanar Deb Eastburn ya shaida wa muryar Amurka cewa rokokin da sun kai mita 107 a wani yanki da ake kira Konoko, da misalin ƙarfe 9 na safe a agogon ƙasar na Siriya. Daga baya, dakarun rundunar Siriya sun je wurin da aka harba dokokin, inda aka samu na uku wanda bai tashi ba, babu wanda ya ɗauki alhakin harin. A baya dai mayakan da ke samun goyon bayan Iran sun kai hare-hare dokoki da jirage marasa matuƙa kan Amurka da dakarun ƙawance a ƙasashen Siriya da Iraki. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani ɗan shugaban ƙasar Equatorial Guinea da ya daɗe yana kan karagar mulki yana fuskantar bincike dangane da yin garkuwa da mutane da kuma azabtarwa, zarge-zargen da masu lura da al'amura ke cewa zai iya illa ga yunkurin shugaban ƙasar na inganta martabarsa a duniya. Tedros Obiang, mai shekaru 80, ya mulki ƙasar mai arzikin man fetur tun daga shekarar 1979, kuma bayan da ya lashe wa'adi na 6 akan karagar mulki a watan Nuwamba. Masu lura da al'amura sun ce shugaban ya nuna rashin sha'awar kawar da zarge-zargen da ake ci gaba da yi wanda ya musanta. Wannan dai na iya fuskantar barazana bayan da babbar kotun ƙasar Spain da kuma babbar kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasar ta bayyana cewa za ta binciki ɗaya daga cikin 'ya'yan Obiang, Camilo Obono, tare da daraktan tsaron shugaban ƙasar Isaac Endo da kuma ministan tsaro Nicolas Obama. ana ci gaba da binciken su dangane da zargin yin garkuwa da kuma azabtar da wasu ƴan ƙasar Spain biyu. ƴan sanda a Somalia sun ce wasu ƴan kunar bakin wake biyu da suka kai harin bom a cikin wata mota sun kashe akalla mutane 10 a safiyar yau Laraba a lokacin da suka kai hari kan wani sansanin soja a wani yanki dake tsakiyar inda gwamnati ke kaiwa ƴan ta'addar al-Shabab hari. An kai harin ne a gundumar Mahas dake yankin Hiran bayan sallar Asuba. An ji karan fashewa a duk fadin garin. Wani mazaunin garin Usman Abdullahi ya shirya wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa ya kubutar da mutane da dama da suka jikkata a harin, ciki har da sojoji da ƴan jarida waɗanda ke tafa da sojojin. Jami'in ƴan sanda Mahad Abdul ya shirya wa AP cewa motocin sun fashe ne a wata unguwa dake cike da fararen hula, kuma akalla mutane 10 ne suka mutu. Kungiyar Al-Shabab ta dauki alhakin kai harin.
To Sarfilu Hashin Gumi da aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda ba a rasa ji ba, jamhuriyar Niger an yi wani taron haɗin gwiwa na gamayyar kungiyoyin matasan musulmi da na 'yan sa-kai a ɗaya ɓangaren kuma da jami'an tsaro kan yadda za a kawar da hankulan matasa daga tsatsauran ra'ayi da sauran miyagun halaye. Daga Tawa ga Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton.
Kungiyar Ajikadi Niger ce tare da kungiyar matasa musulmi ta jamhuriyar Niger Club des Jeunes Musulmans du Niger a Faransance suka shirya taro a garin Tawa domin fadakar da matasan ta la'akari da tabarbarewar tarbiyya da suka hada da rashin aikin yi da shaye-shaye da ke wurgaga matasan shiga ta'addanci. Kungiyoyin da suka hada da jami'an tsaro a wurin taron suna yunkurin kawo matasan dauki ne domin ceto su daga fadawa a cikin miyagun halaye da ke ingiza su a tarkon 'yan ta'adda. Kamar yadda Suleiman Alhaji Buzu Malik ɗaya daga cikin shugabannin da suka shirya wannan taron ya yi mini ƙarin bayani.
Mun zo ne wurin wani ga muhawara da ta tara matasa da kuma jami'an tsaro, kun dai gane su da jandarmomi da polisiya da suka zo domin matasa da jami'an tsaro su tattauna bisa ga matsaloli na yau da kullum da matasa suke fuskanta da al'umma duka gaba ɗaya. Na farko dai an tattauna ne bisa ga wace rawa matasa suke taka domin yaƙi da ta'addanci da kuma yaƙi da tabarbarewa tarbiyya da kuma yaƙi da shaye-shayen muyagun kwayoyi. In kun ga lura ai shugaban ƴan sanda ne wanda ga kula da Kwar Irben shine yayi magana bisa ga wannan. Na biyu kuma an kai magana bisa ga wace rawa matasa suke taka domin a samu shugabanci na gari bisa tafarkin demokradiya. Nan muka ba matasa magana, muna sa ran gaskiya daga bisa tambayoyin da suka bada sun fahimci tahiya.
Sai dai ana dara, sai ga dare yayi inji Hausa. Wannan fadakarwa da waɗannan kungiyoyin kewa matasa maza da matansu na zuwa ne a daidai lokacin da maganar dokar auren jinsi guda ke ci gaba da ɗaukar hankulan 'yan ƙasar, sane da cewa matasa ne ke aikata irin waɗannan ɗabi'ar da asalinta gurɓacewar tarbiyya ce, in ji waɗansu matasan mahalarta taron.
Suna na Umma Garba Sulaima. Game da waɗannan abubuwa na da yake ba su dace da musulunci ba, wanda Allah shi na hushi da su da kuma masu kuma an ce muna ƙasar musulmi ka tribun dizi na prosan hamma al'adun wayan ga su dace da su.
Suna na Ruqayya Harun Suleiman. Wayan ga dokoki suna da illa sosai akan al'umma akan ƙasa, kenan saboda haka muna kira zuwa ga shugabannin mu, Allah ya ƙara musu imani da jin tsoron Allah wayannan dokoki ka azartar da su, saboda mahi aksaranci abin da ya zawo ta fitina ta shigo yan shahuwa mata da yara.
Maganar ta'addanci ita ce ta fi ɗaukar lokacin mahalarta taron, kasancewa 'yan ta'addar na shan an tsaron da ke fatattaka su dukkan su matasa ne, kamar yadda Suleiman Alhaji Buzu Malik ya mini karin bayani.
In kuka dauki zance 'yan ta'adda da su da jami'an tsaro duka matasa ne, da kuma soja waɗanda ake doka ana ba su horo su zama soji duka matasa ne. Ina yau matsaloli na ta'addanci da matsaloli na shaye-shayen muyagun kwayoyi da na tabarbarewa tarbiyya matasa ne ya shafa daga fari, sannan kuma abin ya shafi al'umma. Ina yau mu ne matasa ya kamata mu samu hangen nesa mu gani ta wace hanya ce za mu iya kawo cikin
canji ta wace hanya ne zamu canza manufan matasa ɗan uwanmu saboda wanda ma ke da niyyar shi shiga harkar ta farkin shaye-shaye ko ta harkin sace-sace ko ta farkin ta'addanci shi hawasa shi canza alƙibla
a wurin wannan ganawar an canza miyau sosai tsakanin matasan da jami'an tsaro inda bangarorin biyu suka amince da cewa sai sun hada ƙarfi da ƙarfe idan suna son shekar su ta cimma ruwa dan ji babban kwamishinan ɗan sanda na jihar Tawa Malam Muntari Abdu
duk wani mai sa tushe ma in mutane suka gane shi tsoro ne suka yi to yau muna cikin sauyawar yanayi baki ɗaya mutane san muke su gane menene aikin ɗan sanda to yaya za a yi ai haka nan sai al'umma mu waye mata da kai mu da kanmu ɗan sanda
daga ƙarshe bangarorin da suka larci wannan taron sun amince cewa kyakkyawan mulkin demokradiyya da adalcin magabata na samarwa matasa ayyukan yi tare da tsamosu daga fadawa ragar ɗan ta'adda Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga Tawa a jagoriyar Niger
to gaida Haruna kamar yadda ba a rasa ji ba tsohon shugaban kungiyar ƴan jaridar Najeriya Malam Nasiru Zahardin ya kawo mana ziyara a headquarters mu dake nan birnin Washington DC inda abokin aikinmu Sarfilo Hashin Gubel ya hira da shi kan batutuwa da dama ciki har da siyasar Najeriya wadda bayan da Sarfilo ya tambaye shi akai sai ya ce
siyasar Najeriya a gaskiya a halin yanzu akwai ƴan matsaloli matsalolin da za a iya gyara su kuma an dauko hanyoyin gyaran amma ya kamata a yi wani abu fiye da yanda ake yi yanzu alal misali bangar siyasa da sauransu wanda shine zai zama babbar barazana ga wannan jamhuriyar da muke ciki yanzu ganin yadda ake kaiwa wasu ƴan takarkaru hari idan sun je jihohin da ba su suke mulki a jihohin ba to an kafa kwamiti na zaman lafiya wanda tsohon shugaba Abdulsalami yake shugabanta to amma wannan kwamiti kawai shawarwari yake bayarwa ya kamata a ce an ba su wata bulala da za su rika tsalawa duk wanda ya kauce hanya idan aka yi wannan aka san cewa idan kai abin da ba daidai ba za a hukunta ka to akwai yiwuwar za a samu abin da ake so
wato kana rufin ka ce yanzu ba a hukunta wanda ya laifi ko wanda aka samu da laifi kenan
to ai kama ma mutumin da laifi yana da wahala yanzu saboda ba a shimfida hanyoyin da za a kama mutum da laifin ba idan da an shimfida hanyoyin da za a kama mutane da laifi kuma hanyoyin da za a kama mutane da laifin nan ya zama cewa dan mutum yana gwamna kaga gwamnoni da yawa suna yin amfani da matsayin su na gwamna su gallazawa mutanen da suke ba a jam'iyyar su ba to kaga wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke faruwa ko da yake ita hukumar zabe tana yin iya kokarin ta wajen tabbatar da gaskiya a zabubbukan da ake yi tunda a da za ka ga cewa in dai an yi zabe to jam'iyyar da take da gwamnatin tarayya za ka ga musamman lokacin Obasanjo za ka ga cewa lalle jam'iyyar nan da take da gwamnatin tarayya in an yi wani zabe a jiha ita za ta ci to amma tun lokacin da Jonathan ya shigo aka sami canji za ka ga cewa ba lalle ne dan an yi zabe jam'iyyarsa wanda shi shugaban kasa yake ciki a wata jiha ta ci ba kuma yanzu ma an yi haka tunda kwana-kwanan nan an yi zabe a jihar Osun kuma kaga jam'iyyar APC da ita da PDP su suka wuce gaba a cikin zaben kuma PDP ta kada APC duk da cewa gwamnatin tarayya ta APC ce
Malam Nasir Zahradin tsohon shugaban kungiyar ƴan jaridar Najeriya NUJ ke tsokaci kan siyasar Najeriya da wasu abubuwa masu alaka yanzu kuma ga rahoton mu na musamman
An yi walimar Alkur'ani mai girma ta shekara-shekara a makarantar Madrasatul Nurul Nabi da ke unguwar Borja Isofako Ibadan inda ɗalibai suka riƙa yin karatun Alkur'ani mai girma.
إِنَّ إِلَيَّ خُمْلَ وَاهِ mashariki.
Mashariki.
To koyaya daliban suke ji a game da yin wannan walimar alqur'ani mai girma.
Suna Murtala Rayya.
Kina cikin wadanda nayi walima a yau?
Eh.
Ya kike ji da kike cikin wadanda suka yi walima alqur'ani a yau?
Ina cikin matakar farin ciki da ban taba ji ba a rayuwa ta.
A cikin karatun alqur'ani nan ko akwai wata sura da kike jin saukin karantawa?
Eh, suratul Juma'at.
To karanta mana kadan daga cikinta mu ji.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhum الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
وتي سورة تتبعك ويا ألوك تنك كي كراتون القرآن
سورة المجادلة
أكي أكرانا تامكو آية دي بكتكي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله تحركما إن الله غفور رحيم.
تو ينزو ديكي كيسوك القرآن إنك نفع kuma ga karatu
na rubu sauran littafin da ban sani ba kuma ban fahimce su ba
ko akwai wani sako gare ki ga matasa musamman mata a game da karatun alqur'ani
sako na shine duk wanda ba sa zuwa makaranta su ba makaranta kuma su fahimci karatun da ake yi dan zai taimake su ko ba yau ba ko ranar gobe kiyama sunana Aliyu Ma'awiya
mi sunan wannan makaranta ta ku
New Nabi Sakwako Bodija Ibadan
kana cikin dan da nayi sauka alqur'ani
na'am
yaya kaji a yau da yake kai sauka alqur'ani
gaskiya na ji dadi sosai ban taba jiwa
to yanzu da yake ka kammala karatun alqur'ani kuma har ai ma walima a ina zaka koma da karatu yanzu
yanzu kuma ka irin shashin ahadai kawaidi sauran su ne
kamar wannan lokaci ka dauka kai karatun alqur'ani kafin ka sauke
mashi ce shekara da goma saboda ina dan karamin yaro shekara biyar ba ko uku ba aka ba kawo ni makarantar islamiya
akwai wata wahala da ka sha a lokacin karatu
gaskiya na sha wahala amma sai dai ba sosai ba ne wanda wani dalibi in dai ya samu ka dole sai ya sha wahala gaskiya na sha irin wannan wahala
ga wani allo na gani ga hannunka allo na nami ne
allo shine ake ba mutum tabbatar da cewa yayi sauka ya sauka alqur'ani
kuma iyayen daliban sun ce sun ji dadi kuma sun yi murna a game da yin walimar ta yayan nasu
barira
ina da biyar tsaye sauka alquran
rayya na tu
ya kiji da tayi wannan sauka
ya Allah ya nuna mana naji dadi na yi murna na yi farin ciki ubangiji Allah ya maimaita mana Allah ya saka da alheri ta alhamdulillah tana da kokari kuma Allah ya saka mata da alheri Allah ya saka da alheri
yanzu kuma ina za ku kaita domin ci gaba da karatu
inda Allah ubangiji ya kaita Allah inda ubangiji Allah ya kaita mun yi farin ciki kuma mun yi murna ubangiji Allah ya nuna mai an bayi layi sunana Ruqayya
me sunan da yake da tai walima yau ta sauka alqur'ani
to sunan ta Rayya na ce
duka suna guda to ya kika ji da tai wannan sauka
to gaskiya mun yi wa Allah godiya kuma Allah ya dada kara musu basira Allah ya nuna mana tsoron yan baya Allah ubangiji kuma ya sa sun yi na tsoron Allah kuma duk wanda suka zo nan gurin dan zuwa mu taya mu murna Allah ubangiji ya mai da kowa gidansa lafiya su ma Allah ya nuna mana nasu na ƴaƴansu
sunana Alhaji Murtala Ibrahim bin Magaji Zamfara State
kana da yaro ko yarinya da na sauka alqur'ani yau
lalle ina da
me zaka ce a game da wannan sauka alqur'ani
alhamdulillah 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 naji dadi sosai da ban taba ji ba lallai naji dadin sauka alqur'ani da ta yi kuma ina fata Allah ya taimake ni sauran kannanta su ma Allah ya hukunce su sauka su ma ina da rayuwa ta
sauran kannanta suna makaranta a hali yanzu na karatun qur'ani
suna yi sosai akwai Aliyu akwai Nana Bedos duk suna nan suna karatu wurin su wurin makaranta guda ne suna yi
kamar wani irin aiki ko da wainiya kai da ita kafin ta sauke wannan alqur'ani
gaskiya ka san yau da gobe sai Allah kullu sati akwai kudin da ake biya na sati sati kuma akwai wasu ɗan abubuwa da suka taso na ko sayan littafai ko wasu lalurori haka na makaranta sun taso dole zai ba wanda zai musu dai ni da wannan nan dai kaina take ni ka ba in ma kudi ne in abinci ne ni dai kai
kamar ba wannan lokaci ta dauka tana wannan karatu alqur'ani
Alkurani akalla shekara 5 tana karatun nan.
To tai hadda ne?
Lalle tai hadda insha Allah.
To yanzu da yake ta sauke Alkurani, me kake son ta zama?
Alhamdulillah yanzu abin nake son ta zama yanzu ina son Allah ya taimake ta kama karatun littafai kuma na ilimi.
Muhammadu lawal sarkin Shanu. Me ya kawo ka nan wannan filiyo?
Alhamdulillah nazo walima makarantar Malam Isa Borja. Dalilin abin da yazo da mu yara sun sauka Qur'ani mu yaro 15 kuma hadde ga karatu sosai ga hazaka hadde matan sosai sun yi karatu irin wannan yana da amfani yana da kyau saboda irin wannan muna samu ci gaba ga yaran mu to wallahi komai zai tafi daidai kuma da ni zo gaskiya na ji dadi na farin ciki wanda duk nake so in gari kuma na gani
Alhaji Sani dan koli nazo dai wajen walima kuma naga abubuwa suna ci gaba dan yara sun ci gaba kwarai da gaske abinda za mu ce Allah yi musu albarka uwayen su kuma da suka sa su suma Allah ya ƙara buɗa musu walala abinda za su wa iyalin su sannan godiya muka yi ga yaran matasa don Allah don Annabi muna fakadar gawa da su don Allah don Annabi shaye shaye wani wasa ta banza duka a bari yaro in ka tashi ka zama yaro mai tarbiya
malamin da ya karantar da daliban alqur'ani cewa yayi
sunana Imam Malam Isa Borja
malam me zaka ce game da wannan walima ta yau
to abin da zan ce a cikin wannan walima ta yau sai in ce alhamdulillah na gode ma Allah da Allah ya nuna mini wannan sauka ta alqur'ani ta mutum 15 a wannan yini ina mai farin ciki kuma ina godiya ga Allah
mace nawa ne namiji nawa a cikin wannan da na sauka alqur'ani
mace guda 12 namiji 3
to yaya aka haka mata sun fi maza yawa
to alhamdulillah zamani na da Allah ya kawo mu a cikin lokaci mata sun fi neman ilimi da maza saboda haka dama Allah subhanahu wataala shine ya kawo mu a cikin wannan lokaci kuma muna godiya ga Allah akan irin abin da yake tafiya da ilimin maza da mata na'am alhamdulillah ni malam Isa na zo Bodijan nan ainihi kamar shekara 23 to ina fatar halin da ake ciki yanzu duk shekara ina yayi dalibi guda 7 ko kuma 8 ko 9 kusan har shekara 23 yanzu saboda haka ina fatan na gode ma Allah
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to gaida Hassan kafin mu ci gaba a dan shakata da wannan wannan haka yake yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran wasanni
wasanni a takaice
hukumar kwallon kafar kasar Ghana GFA ta shirya karɓar tsabar kuɗi dala miliyan 5 daga wannan shirye da hukumar kwallon kafar duniya za ta gabata cikin shekara ta 2023 kuɗin zai iya ƙaruwa in har hukumar ta Ghana za ta iya shan kan hukumar FIFA da shirye-shiryenta da kuma ayyukanta na ci gaba a wasannin motsa jiki cikin ƙasashen Afirka ta yamma shirin na hukumar FIFA ya dace da mafarkin shugabanta Gianni Infantino na ƙara kalmin takara a wasannin fadin duniya da kuma kaddamar da shirin na FIFA hukumar ta dira ne akan wani sabon zamani na ci gaban kwallo da yanzu ke isa zagaye na uku inji Infantino yana da muhimmanci cewa yanzu muna ƙara fafadagewar mu wurin gina tishe mai karfi wa ci gaban kwallo a dalilin farma jami'an hukumar kwallon duniya FIFA yayin wato gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 kasar Yeruga za ta iya samun jan kunni na haramcin watanni shida. Kasar yin raga ta kasa izawa daga matsayin rukunoni na gasar da yake tsaya amfani da manyan ƴan wasa a gasar. Sun yi baran-baran da South Korea yayin soma campaign din nata na cin kofin duniya kan kasar Portugal ta doki ta, sai dai ta ci kasar Ghana ci biyu da nema a wasan karshe na rukunoni. Duk da wannan ci Yoruba ta kasa tsallakawa zuwa zagayen kaf daya saboda South Korea ta yi mata penalty kawai a matsayin na biyu a rukunin H. Yawancin ƴan wasan Yoruba ba su ji daɗin fitan su ba, inda Jesse Jimenez da Edison Cavani sun tafi kowa cikin baki akan jami'an wasan. A cikin gushi an gan tsohon dan wasan gaba na Manchester United yana ɓaci ga na'urar VAR game da abin da wata jaridar Spaniya AS ta ce ne jan kunnin ƴan wasan da sun kaketa doka ta 11-12 zai iya zama haramci na akalla watanni shida. An dairin kadanganta Muhammad Kusu da yiwuwan ancewa daga Ajax ganin taron manyan kungiyoyin wasa da sun kai masa ca suna buƙatar hidimarsa. Darajar dai ɗan wasan tsakiyar na Ghana ya tashi ne a dalilin rawan ganin da ya taka a gasar cin kofin duniya, inda ya zura ƙwallaye biyu a raga cikin wasanni uku tare da bayar da taimako aka ci wata ƙwallon. An dai nuna cewar kungiyoyin irin su Liverpool, Arsenal da Manchester United duk na zawarcin sa, yayin da Borussia Dortmund ke son ta yi amfani da wata ado ta cakke shi. Kungiyar Ajax dai ta daɗe da sanin haka, shi yasa ta yi wa kanta kiyaman laili wurin sa ido akan tare na ƴan wasa da za su maye gurbin sa in ya bar kilabin. Ɗan wasan tsakiyar ƙasar Turkiya Arda Gülen a cikin su. Zakaran Nadia ce na sha'awar matashin ɗan wasan na Fenerbahçe. A jiya Talata, al'umman ƙasar Brazil ta shirya binne fitaccen ɗan wasan ƙwallon ƙafar duniya Kim Pele, wadda asalin sunansa Edson Arantes do Nascimento. Ya rasu ne a ranar Alhamis bayan ya yi fama da cutar sankarar hanji yana da shekaru 82. Sabon shugaban ƙasar Brazil Luiz Inácio Lula da Silva na a cikin waɗanda sun ka kai ziyarar ban girma da ban kwana da Pele a filin wasa na Villa Belmiro, inda Pele lokacin rayuwarsa ya baje kolin wasan ƙwallonsa. An yi addu'o'i gabanin ɗaukan gawar zuwa makabarta. Da wannan muka tashi ƙarshen labarin wasannin Radwan Al-Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
A gaida Radwan, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a taƙaice.
To a takaice Ibrahim, wasu gungun masu ra'ayin mazan ji a cikin sabbin zababbin ƴan majalisar dokokin Amurka sun sake yin fitari da yunkurin Kevin McCarthy na zama sabon shugaban majalisar, a ci gaba da nuna rashin amincewarsu da cewa bai isa ga masu ra'ayin mazan ji ba. McCarthy dan majalisa da ya shekaru 16 daga jihar California kuma shine shugaban jam'iyyar Republican a zaman majalisar da ya ƙare jiya Talata, ya daɗe yana neman zama kakakin majalisar. Wasu rokoki guda biyu sun aukawa dakarun haɗin gwiwa arewa maso gabashin ƙasar Siriya a yau Laraba, a cewar babban kwamandan sojojin Amurka, kwana guda bayan da Iran da Iraki suka yi bikin cika shekaru uku da mutuwar shugaban dakarun Quds na Iran Qasem Soleimani a Bagadaza. Harin da bai haifar da rauni ko lahani ga sansanan ba, a cewar rundunar haɗin gwiwan. Wani ɗan shugaban ƙasar Equatorial Guinea da ya daɗe yana kan karagar mulki yana fuskantar bincike dangane da yin garkuwa da mutane da kuma azabtarwa, zarge-zargen da masu lura da al'amura ke cewa zai iya illa ga yunkurin shugaban ƙasar na inganta martabarsa a idon duniya. Teodo, mai shekaru 80, ya mulki ƙasar mai arzikin man fetur tun daga shekarar 1979, kuma bayan da ya lashe wa'adi na shida akan karagar mulki a watan Nuwamba. Masu lura da al'amura sun ce shugaban ya nuna sha'awar kawar da zarge-zargen da ake ci gaba da yi wanda ya musanta. Wannan da yana iya fuskantar barazana bayan da babbar kotun ƙasar Spain da kuma babbar kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasar ta bayyana cewa za ta binciki ɗaya daga cikin 'ya'yansa.
Yan sanda a Somalia sun ce yan kunan bakin waki biyu da suka kai harin bom a cikin mota sun kashe kalla mutane wato 10 a safiyar yau Laraba. A wani lokacin da suka kai hari kan wani sansanin soja a wani yanki da ke tsakiyar da gwamnati ke kaiwa yan ta'adda hari.
To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Safi da Hashim Gumel da ita ne gabatar da shirin da producer mu Daddy Balawi da kuma engineer mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalamu.